mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu bi diddigin wasu zarge-zarge da wani kasurgumin ɗan ta'adda ya yi akan wasu manyan mutane dangane da matsalar ta'addanci a arewa maso yammacin Najeriya, da kuma yadda al'ummar na Alma a yankin karamar kumar malumfashi ke kokawa dangane da yadda 'yan bindiga suka sako su gaba. Tare da ni Hassan Maina kaina, sai a dakace mu. Wani babban zargi da wani babban kartagin dan bindiga daɗi, wato Bello Turji, ya yi akan cewar wani babban jami'in gwamnatin tarayyar Najeriya kuma tsohon gwamna a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yammacin ƙasar da yin ɗanyen ganye da 'yan ta'adda da ma ɗorewa ta'addanci gindi. Na tambayi manazarci kan harkokin tsaro Mustapha Sarkin Kaya ko mai zai ce akan wannan zargin?
Wannan zargi na Bello Turji mukan iya cewa in ka dibe shi ta wani gefe, zargi ne wanda kamar gaskiya ba ya da wani ƙarfi sosai. Domin dalili kuwa shi ne duk mutanen da shi Bello Turji ya kira da cewa manya-manyan 'yan bindiga ne da suke zaune a shi babban birnin jihar Sokoto, wato Sokoto kenan. Da gaske ne waɗannan mutane suna zaune a Sokoto da sunan sulhu sun aje makamansu. To amma abin da ya kamata mu diba meye yake tsakanin shi Bello Turji da su waɗannan mutanen kamar su shi Kabiru Maniya da Bashir Maniya da shi Buhari da yake magana a kansu. Abu na farko da ya kamata mu lura shi ne shi Bello Turji yana zargin waɗannan mutane da ba jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani tafiye-tafiyen shi, wanda ya sa yanzu ya kasa cin nasara na aikin ta'addancin da yake ganin cewa kowane lokaci zai iya samu matsala. To kaga idan ka diba ta wannan bangaren, akan iya cewa maganganun da ya faɗi za ka iya diba su gefen yana neman hanyar da zai iya dawowa da waɗannan mutane a cikin daji ga gwamnatin Najeriya kada ta yarda da su, ko kuma in ce gwamnatocin jihohi kada su yarda da su in ya so su zo duk abin da za a yi ma a yi ta ƙari. To in ka diba ta wannan ɓangaren za ka fahimci cewa shi yana ganin cewa gaskiya zaman waɗannan mutane a birane kamar irin Sokoto, kuma a matsayinsu na wanda suke da yare da yawa a daji, 'yan bindiga barazana ce babba a gare shi. Domin idan ka lura a 'yan kwanakin nan duk wata tafiya da Bello Turji zai, to akwai bayanan sirri a ƙasa da ake samu. Duk motsin da zai yi ana samun bayanan sirri da maɓoyar shi da inda zai tafi ya kai hari. Wani lokaci za ka ga baya cin nasara domin jami'an tsaro sukan yi ƙoƙari su daƙile wannan hari da yake kaiwa. To sannan kuma abu na biyu da za mu iya kuma cewa wannan zargi na shi yana da tangarɗa sosai shi ne kowa ya san a kwanakin baya akwai bayanai na sirri da ke nuna cewa gwamnatin Najeriya ta so ta yi sulhu da waɗannan 'yan bindiga. To sulhun da aka fara kuma sai ba a fara da shi Bello Turji kamar yadda aka fara da shi a baya ba. To kaga shi karan kai ne wannan lamari yakan iya sa gaba ɗaya ga al'amura sun dagule mishi, ya yi tunanin cewa 'yan uwan shi da ke cikin gari su sun samu damar da za su iya zauna lafiya da mutane. Dole ko ta wannan muna iya kallon wannan rashin neman shi daga farko a fara wannan sulhu da shi a yanzu, shi ma yakan iya zama wata damuwa ta ɓangaren shi. Zargin da ya yi kuma na wanda yake magana cewa yaren waɗannan mutanen su Bashir Maniya da Kabir Maniya yaren suna daji da makamai, wannan gaskiya ne, suna da yara a daji da makamai. To kuma abu ne wanda kowa ya sani, za ka iya neman shiri da mutane, wasu daga cikin yaren ka za su iya botsare maka su koma su yi tungata nasu na kansu, amma kuma zai iya yiwuwa suna sauraron magana su ta wani bangare.
Tuni wannan batu yake ta jan hankalin masana da ƙwararru a fannin tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu.
Wato ko da gaske ne ko kuma ba da gaske bane, ya nuna yadda siyasa ta yi katutu a cikin harkar tsaro, ma'ana sai bango ya tsage ƙadan gare yake samu damar shiga. Idan babu siyasa a cikin harkar tsaro, babu yadda za a yi dan bindiga haka ya hito ya irin wannan tuhumar kuma a kwana lafiya, ma'ana ba da wani mataki ba a kansa ko a kan shi wanda yake tuhumar a kansa. To taƙaice dai akwai siyasa a cikin harkar tsaro, haddai misali a jihar Zamfara, wannan kuma ba zai haifar ma jihar Zamfara da mai ido ba.
Shi ma Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja yace in an yi tabarawo yana da kyau a yi ta mabisawo.
Babu shakka wannan zargi da Bello Turji ya yi, wato kasurgumin ɗan ta'addan nan kuma yin garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa ya yi, yana da tasiri kwarai da gaske a siyasance. Duk da yake za a iya kallonsa a kan cewa farfaganda ne ko ƙage ne ko masharri ne, to amma idan aka yi la'akari gwamnonin jihohin musamman Katsina da Zamfara a 'yan shekarun nan sun yi ta amfani da manufofin nan na yin sulhu da 'yan ta'adda. a lokacin da dama sun yi tikiran su a zauna a yi sulhu, amma kuma daga baya abubuwan su babe. Waɗansu tun farko suna ganin cewa irin wannan sulhu ma kwata-kwata bai da amfani. Mutum da yake kashe mutane ya sace matan aure ya karɓi kuɗi ya yi ta'addanci ba wanda za a zauna a yi sulhu da shi bane. Ba shi da amana, ba shi da alƙawari, ba shi da mutunci, saboda haka saurarensa tun farko ma su kuskure ne. To idan aka bi wannan sai a ga cewa waɗanda yake zargi akan cewa sun yi kaza ɗin su ne suka dawo kansu. Waɗansu kuma suna ganin cewa waɗannan gwamnoni har ila yau har da shi wanda ake zargin sun yi ta jawo waɗannan mutane a jika maimakon a yi amfani da ƙarfi a murƙushe su. Yanzu kuma an gan su a rana sun ɓaɓe suna cewa ya jawo wane da wane da wane amma bai jawo da baya. To saboda haka ni abinda nake ganin ya faru tun farko ma kuskuren da aka yi tsammanin cewa wai sulhu ita ce maslaha da mutanen da ba su da alƙawari kamar da na faɗa, ba su da amana, ba su da mutunci, ba su da tunanin gaba, ba su da tsoron Allah.
Dr. Abubakar Kari, yanzu kuma sai jihar Katsina, inda al'ummar yankin na Alma da ke yankin karamar hukumar manumfashi a jihar ta Katsina suke kokawa akan matsalar tsaro da take addabar su a har kullum. Wannan wani dan asalin yankin ne da muka sake sunansa saboda batu irin na tsaron ke kokawa dangane da halin da suke ciki.
Akwai yaba, akwai karfi, sai na Alma. Yaba da karfi, wannan abin na faruwa kullun ne tsawon wata biyu babu ranar banza. Kullun ne sai mutanen nan mutane su hito su kashe mutane su kona wanda suke so su kona su tafi da dabbobi. To yanzu ma ya kasance gaba ɗaya an yi da ta take mutane. Abin da ya rage mana shine noma. To sai gashi tana 21 ga watan nan ko muna tsakar ayyuka a gona, kawai sai ga mutanen nan sun duro mana ba tsammani, suka fara harbi kan mai uwa da wadi. Allah cikin ikon shi mun dai sha da kyar, sun kashe mana mutane guda uku, sun kuma tafi da wani ana ce mashi Alhaji Isiya Dage. Sun ɗebi shanu da raƙuma, amma cikin ikon Ubangiji jami'an tsaro da 'yan kungiyar sintiri na yankinmu sun yi kokarin ansa waɗannan mutane, sun yi kokarin ansa waɗannan dabbobi, ba su samu damar tahiya da su ba. Amma dai Alhaji Isiya Dage sun tafi da shi. Tun daga wannan rana zuwa yanzu mutanen nan ba su fasa hitowa ba. Ina roƙon gwamnatin jihar Katsina da su taimaka ma wannan shiya ta na Alma.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwalji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Julie Gresham ita ta daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.